Allah Libo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin nan yamai dake jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka a koda shi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 30 ga watan Yunin shekara ta 2016. Mahmud Lado ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4. Agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi wato shadi na safe kenan a nan Washington. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
Akalla mutane 10 ne suka rasa rayukansu a wani harin ta'addanci da aka kai arewacin Kamaru a jiya Laraba. An cafke wasu mutane 13 da ake zargi suna da hannu a har-haren da aka kai filin saukan jirage da ke Istanbul. Wasu har-haren sama da ake kaiwa kan jiragen sama sun janyo mutuwar mayakan kungiyar ISIS 250 a ƙasar Iraki.
To a Najeriya kungiyoyin fararen hula sun yi kira da a fitar da sakamakon rahoton binciken badakalan makalmai. Ko menene dalilin ta da wannan batu duk da cewa an jingine shi a baya?
Idan har aka koyi wannan rahoto ba a fito da shi ba, an gaya wa 'yan Najeriya ga waɗanda suka zaɓi ƙasa suka ci amanar ƙasa, to kaga mutane za su rinja wato kokwanto akan wato yaƙi da cinanci da rashawa na wannan gwamnati.
To idan muka dawo nan gida, a yau muryar Amurka ta shirya wani taron ganawa da juna wanda zai dubi kan muhimmancin kurewoyin Afirka mazauna nan Amurka a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba. Kuma muna tare da Muhammad Awwal, kakakin wata kungiya mai suna Haske, wanda zai mana tsokaci kan wannan batu wanda yake halartar wannan taro. Malam Muhammad Awwal, muna maka barka da zuwa.
Barka kare.
To sannan Jummai Ali za ta shigo da shirinta suna sai bango ya tsage, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Akalla mutane 10 ne suka rasa rayukansu a wani harin ta'addanci da aka kai arewacin Kamaru a jiya Laraba. Wani dan kuna bakin wake ne da ake zargin dan kungiyar Boko Haram ne ya tayar da bom din da ke jikinsa a bakin kofar wani masallaci da ke kasar Kamaru makwabciyar Najeriya. Harin ya faru ne jim kadan bayan an sha ruwa cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yawancin mutanen da suka rasa rayukansu ɗan wata kungiyar da ke yakar ƴan Boko Haram ne, a cewar jami'an 'yan sandan yankin. Wani yaro ne karimi ya kai harin. Boko Haram na kai wa fararen hula farmaki a ƙasar Kamaru, suna kuma amfani da 'yan mata wajen kai harin ƙunar bakin wake. Kungiyar Boko Haram dai ta kafu ne a Najeriya cikin shekaru 7 da suka gabata. Ta kai har-har a Najeriya da ƙasashe makwabtanta kamar su Chadi, Niger da Kamaru. Aniyarta ta kafa daular Islama. Sama da mutane 15,000 suka rasa rayukansu. Ta kuma yi sanadiyar raba mutane miliyan 2 daga gidajensu a ƙasashe 4. Boko Haram dai ta yi mubaya a ga kungiyar ISIS a shekarar ta gabata, sai dai babu masaniya ko tana da alaka da mayakan da ke Iraki da Siriya.
Kafofin yaɗa labaran ƙasar Turkiya sun ce a yau Alhamis ne 'yan sanda suka cafke wasu mutane 13 da ake zargi suna da hannu a har-haren da aka kai a filin jiragen sama da ke Istanbul, wanda ya halaka mutane 42 tare da raunata wasu 300, wato 239. An cafke mutanen ne yayin wani samame da 'yan sanda suka kai wasu wurare 16 da ke birnin Istanbul. Akalla 3 daga cikin waɗanda aka kama ba 'yan ƙasar Turkiya ba ne, 'yan wasu ƙasashen waje ne. Kafar yaɗa labarai ta Anadolu, mallakar gwamnatin Turkiya, ya ce a birnin Izmir da ke yammacin ƙasar, jami'an sun kama wasu mutane 9 da ake zargi suna da alaka da mayakan IS ta hanyar taimaka musu da kuɗaɗe da samun musu sabbin mayaka. Jami'an Turkiya sun zargi kungiyar IS a harin da aka kai na filin jiragen, duk da yake har yanzu kungiyar bata fito fili ta bayyana cewa ita kai wannan hari ba. A jiya Laraba dai Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya ce ana nan ana ci gaba da bincike kan wannan hari, ko da yake duk da alamu na nuna cewa kungiyar IS ce ta kai wannan farmaki.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis, jami'an Amurka da na Iraki suka fitar da rahoton cewa har-haren da ake kaiwa ta jiragen sama sun janyo mutuwar mayakan kungiyar ISIS 250 a ƙasar Iraki. Har-haren da aka kai sun tarwatsa kusan motocin kungiyar IS 40 a kudancin birnin Fallujah. wanda yake a hannun mayakan na IS, amma wanda a makon jiya sojojin da Amurka ke jagoranci suka kwace shi. Wannan harin dai shine mafi muni da aka taba kaiwa kan kungiyar, sai dai jami'ai na gargadin cewa duk da yake ana kashe su amma ra'ayin da karfin gwiwar mayakan bai canza ba. Cikin wannan makon ma sojojin Syria sun kwace ikon garin da ke kusa da Iraki, wanda mayakan IS ke amfani da shi wajen shige da fice. Bayan kwashe wata guda ana fafatawa da samun nasarar sojojin haɗin gwiwa na kwato birnin Fallujah, sojojin Iraki za su yi yunkurin kwato birnin Mosul, wanda shine birni mai girma na biyu da ke hannun mayakan na IS.
Wasu ƴan kunan bakin waken kungiyar ta'adda na Taliban sun kai farmaki akan wata tabagar ƴan sanda a Kabul, babban birnin Afghanistan, inda jami'an tsaro akalla 30 suka mutu aka raunata da dama. An kai farmakin ne a lokacin da ayarin motoci suka dauko kuratan ƴan sanda da malamansu. Sannan shidin gani da ido sun fada wa muryar Amurka cewa sun ga ƴan sanda na kwashe garwakin waɗanda suka mutu da kuma dimbin waɗanda suka ji rauni sakamakon tashin bama-baman. Tunda dai kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai harin, kakakin kungiyar Zabihullah Mujahid ya tabbatar da cewa wannan kunar bakin wake ne ya je ya rafka kansa akan ayarin motocin ƴan sandan. Shugaba Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da harin da cewa wannan hari ne na cin zarafin bil'adama. Ya kuma umarci ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar da ta gudanar da bincike yadda aka shirya tafiyar wato jerin gwanon motocin ƴan sandan, tare da alƙawarin ɗaukar matakin ladabtarwa matuƙar aka sami sakaci a lamarin harin da aka yi halaka waɗannan sojoji.
Daga ƙarshe dole ne Amurka ta bi wata hanya ta daban a ƙoƙarin da take na taimakawa farfaɗo ƙasar Somalia, biyo bayan naɗa jakadan Amurka na farko a Somalia sama da shekaru 25 da suka gabata, a cewar tsohon ma'aikacin diplomasiya kuma mai fashin baki kan harkokin ƙasashe. Abubakar Arman, tsohon wakilin Somalia ne na musamman Amurka, ya faɗa a jiya Laraba cewa Amurka na da rauni wajen rashin yin amfani da ƙarfinta a ƙoƙarin da take na taimakawa gwamnatin Somalia wajen dawo da tsaro da cigaban ƙasar a harkar siyasa. Arman ya ce naɗa Stephen Sherwood a matsayin jakada a Somalia wani babi ne na tarihi, amma ya ce dole ne sabon jakadan ya yi amfani da damarsa don ganin an sake buɗe asusun cire kuɗaɗe a Amurka. Damuwar bankuna kan wannan kuɗi dai shine kar ya faɗa hannun mutanen da bai kamata ba, amma har yanzu kuɗaɗen ba sa cikin bankunan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda yanzu haka gamayyar kungiyoyin fararen hula da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi kira ga fada shugaban ƙasa da ta fitar da sakamakon binciken da aka yi kan badaƙalar siyan makami. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Wannan bukata dai ta biyo bayan raɗe-raɗin da ake ji cewar an zauna akan rahoton ba tare da an fitar da shi ba, so da biyan bukatu waɗansu mutane 'yan tsiraru da ke fadar gwamnati. A fira da na da shi, ɗaya daga cikin shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyoyi na Najeriya masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa, wato Malam Awwal Musa Rafsanjani, ya bayyana min cewa idan aka ci gaba da riƙe wannan rahoto, to 'yan Najeriya fa suna da hujjar su yi zargin cewar yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaba Muhammadu Buhari ya ce yana yi ba da gaske ake yi ba.
Akwai wasu mutane waɗanda suke ganin cewa suna da hannu a cikin wannan rahoto da aka yi, wanda shugaban ƙasa ya sa aka yi, isa ba sa so su ga rahoton ya fito, amma wannan zai kawo mishkila ga wato yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, saboda idan har aka yi wannan rahoto ba a fito da shi ba, an gaya wa 'yan Najeriya ga waɗanda suka zalunci ƙasa, suka ci amanar ƙasa, to kaga mutane za su dinga wato kokwanto akan wato yaƙi da cin hanci da rashawa na wannan gwamnati, kar ya zamanto kan cewa kawai wasu kawai ake bi a kama.
To yanzu ko za a iya gaskata ko tabbatar da zargin kenan da ake cewa akwai waɗansu 'yan hana ruwa gudu wanda ke zagaye da shugaba Muhammadu Buhari kusan suka kama kwace gwamnatin suke sarrafa ta yadda suke so?
To babu shakka akwai waɗanda suke so su tabbatar da kan cewa sun hana ruwa ya gudana a cikin wannan gwamnati.
Awal Musa Rafsanjani kenan, ɗaya da cikin shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyar da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, a tattauna da na yi da shi a Abuja. Na yi ƙoƙari in ji ta bakin Malam Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasar Najeriya a fadar gwamnati, domin ya ba da bahasi ko hujjojin da aka dogara da su wurin yin jinkiri ko kasa fitar da bayani ko matsayi akan wannan rahoton da kwamitin da shugaba kasa Muhammadu Buhari ya kafa domin a binciki badakalar kocin hanci Darshawa da ya shafi shiguwa da makamai daga kasashen ketare domin yaki da ƴan kungiyar Boko Haram, amma yace yana bukatan ƙarin lokaci kafin ya tuntube ni domin yin bayani akan wannan halin da ake ciki. Umar Faruk Musa, mura Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Umar. To har ila yau muna Najeriya, bayan da wata kotu a Abuja ta yanke hukuncin cewa sanata Ali Madashari ba shine shugaban jam'iyyar PDP ba, kakakin Madashari din ya nesanta kansu da hukuncin wannan kotu. Ga wakilin murya Amurka Nasir Adam Yalhikai da ƙarin bayani daga Abuja.
Hukuncin da alƙalin babbar kotun birnin Abuja Justice Valentine Ashe yanke da ke soke hanyar da PDP ta biyo don cike gurbin shugabancin da Damado Sharif dan cike gurbin Amin Mu'azu bai kawo ƙarshen takaddamar PDP ba. Wannan dai saboda wata shari'a da babbar kotun tarayya za ta yanke ranar 4 ga Yuli nan kan halaccin ci gaba da mulkin Sharif ko saukarsa daga mukami. Taki makakakin Sharif din Innovala yace babu ma abun da ya hada su da hukuncin kotun Abuja don ba da Sharif ake magana ba.
Zance ne da bata da tushi, bata da kai. Maganan kotun nan Ali Sharif ba ya karan shi kan kome ba, don kuma kotu ta zartar cewa yadda aka yi gyaran fuska ma kundin tsarin jam'iyya ba daidai ba, ai sai a cire inda aka yi gyaran, kuma inda aka yi gyaran ba a shafe shi ba.
Malam Ino, me kuke fahimta kenan ku daga fasara abin da ya faru a kotun nan?
Mutane ne na gani cewa dai dole sai sun kawo rudani, sai sun tarwatsar masa, sai sun sa shi hali da ba shi ne ba, su nuna wa duniya kariya. Masu goya baya kariya baya ne suke yada wannan magana, kuma wayansu ta samu karɓuwa wayanda ba su je sun tabbatar ba, basu je sun bincika ba.
Ku a matsayinku har yanzu shi sanata Ali Madu Sharif shine shugaban PDP?
Ba har yanzu ba, dama ba abin da ya same shi, ai duk maganan dama ba ta shafe shi ba tun a farko.
Ai wata ma shari'a da za a yi ranar 4 ga watan gobe, ai
haka haka din ne.
Eh, me bambancin ta da wannan da aka yi yanzu?
Wannan abin da kotu ta zartar akan gyaran fuska da aka yi matsarin kundin votin jam'iyya ne, wancan kuma neman bayani ne akan ko Ali Sharif ya daidaitu ya zama ko kuma bai daidaitu ya zauna ba, ko nada makarfi da aka yi daidai ne ko ba bi ka'ida ba.
Yanzu kuna jiran sakamakon babbar kotu ne, ko a ganin ku wannan shari'a ta kotun Abuja ba ta shafe ku ba?
Ba ta dame mu ba, san tun da babu sunan mu a ciki. Kuna jiran dai wanda za a yi ranar 4 din, Allah ya yarda wannan ma, in aka yi shi tun da mu masu bidiyo kai ne sai mu bi shi.
Kazalika an samu wata barakar ma, inda shugabannin jihohi na PDP ke ba da labari mai cin karo da juna. Wasu na mara baya ga shugabancin riko na Amin Makarfi, wasu kuwa na cewa a su suna tare da Sharif. Tsohon mai taimaka tsohon shugaba Jonathan kan siyasa Ahmed Gulak shi ya kai karar da ta yi sanadiyar cike gurbin da Sharif ya hau mukamin, da hakan ya kawo ƙarshen dogon rikon ƙwarya na Uche Secondos.
Mu kau da son ra'ayi, mu bi kundin tsarin mulkin jam'iyyar PDP, mu roki waɗanda suka kai kotu su janye wannan kararraki. Idan an janye wannan kararraki sai a zo a zauna. To Ali Madu Sharif kai ne chairman, yaya za mu gyara fati? Ai shi kuma zai fito da nashi irin gudumawa. Mu muna nan za mu ba da shawara abinda ya kamata a yi, a kawo sulhu. Maganan kiyateka komite a jingina ta a gefe, ba ta da hurumi, ba ta da makama a kundin tsarin jam'iyyarmu.
A yanzu dai ba ɗaya daga ɓangarorin biyu da ke da tagomashin amfani da helikwatar jam'iyyar Wadata Plaza. Hukumar zaɓe ma ta ce za ta jira sai babbar kotun ta yanke hukunci kafin sanin sahihin shugaban jam'iyyar. Nasiru da Mali Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, murya Amurka ta shirya wani taron ganawa da juna domin yin dubi kan yadda ƙuri'un Afirka mazauna nan Amurka za su iya yin tasiri a zaben shugaban ƙasar da za a yi watan Nuwamba, inda gayyato mutane da dama domin ganawa a wannan taro. Kuma yanzu haka muna tare da Muhammad Awal, mai magana da yawun wata ƙungiya mai suna Haske da ke jihar Virginia, wanda kuma yana halartar wannan taron ganawa da juna. Muhammad Awal, da farko a lokuta da dama za ka ga ana batun ƙuri'un wata al'umma za ta yi tasiri a siyasar Amurka. Me yasa ba kasafai za ka ji ana magana akan ƙuri'un 'yan Afirka mazauna nan Amurka ba?
To na farko dai abin da ya sa nake ganin ba a damu ko kuwa ba a kulawa da mutanen Afirka da muke tare nan ga Amurka shi ne ba mu da haɗin kai, ba mu tare wuri guda, mun bazu ne dai ko ina, kowa ya samu sheje yana zaune wurin, wai ana gudun ƙananan magana, she bari ba mu haɗe balle a san da zaman inda muke a neme mu.
To amma idan ka duba misali za ka ga kamar al'ummar Latino, za ka ga su ma suna baje ne ba, aure ɗaya suke ba, amma zaka ga ƙuri'arsu tana matukar tasiri, zaka ji har ana magana ma idan zabe ya tinkaro. Kana ganin wani irin dabara suke amfani da shi wajen ganin sun samu wannan haɗin kai?
Ina ganin suna da shugabannai ne waɗanda ake jin muryansu, suna zuwa da muryan wurin ƴan uwayensu duk inda suke duka. Iyaso suna da matsayi kuma a can wurin shugabannin da yake da sun tada murya ana jin su.
To na fahimce ka dai kaman dai matsalar tana tattare ne da batun shugabanci a tsakanin al'ummar ƴan Afirka mazauna nan kenan.
Hakan ke nufi.
To kaman kana gani ina mafita take game da wannan batu?
To shi an samu waɗanda za su zama shugabannai da za su tsaya sosai, bayan sun tsaya kuma mu kuma da muke zaune nan gan za mu maida nan kaman nan ga garin namu ne, mun zo ne ba za mu koma gida ba, don yana hankalinmu kaman mun zo za mu ne, sai ya bari ba mu damu ba. Saboda shi in sun tsaya muna mu kuma muka canja hankalinmu za mu samu ci gaba kan haka.
To madalla mun gode Muhammad Awal kenan ya mana tsokaci kan yadda ƙuri'oyin Afirka za su yi tasiri a zaben shugaban Amurka. Kuma yanzu haka ana nan ana watsa wannan taro kai tsaye a shafin Facebook na VOA Hausa. Dan zaka gogona cewa karfe 11 na safe ne da minti 15 anan Washington DC, ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron fili sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Garbadin Muhammad, daraktan yada labarun madatsar man NNPC, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina na Aminu mai dawa fage.
To.
Tambaya ta ta farko, shin wannan matatun mai namun na Najeriya suna sayar da mai wa kasashen waje, kuma in suna sayarwa ya canza fulan gida araha? Tambaya ta biyu, kudaden da aka ce wasu tsirarin mutane ne ba su fi su ko shida ko goma ba suke cinyewa subsidies tsawon shekarun da muke cikin wahala, shin yanzu sun ci bulin babu abin da hukuma za ta yi musu? Saboda mu san cewa da gaske ake abin. Tambaya ta uku, shin wannan tsawon lokacin da gwamnatin nan ta ɗauka kafin a zo a yi campaign, ta faɗi cewa a wata uku za ta gyara komai na abin mai, kuma an ce man ma za a iya samun ta ƙasa da naira 100, to yau gashi ya tafi 140. Wani irin bayani za su yi mana wanda zai gamsar da mu?
To tambayar ka ta wa alaikum salam. Malam Aminu, tambayar ka ta biyu ya bada ansa. Ina jin to sai ta farko da ta uku zai baka ansa. Malam Garba gare ka.
Na'am. Su matatun mai ko da ake suna aiki 100%, abin da suke tacewa bai ma isa Najeriya ba, saboda kar ka manta an gina su sama da shekara 30 da ya wuce. Shekara 30 da suka wuce, ina ga yawan 'yan Najeriya bai ma kai miliyan 100 ba, yanzu muna neman miliyan 200. Saboda haka abin da suke tacewa bai ma ishin balantana a sayar a kasashen ƙetare. Abin da duk suke tacewa a nan gida ake amfani da shi, kuma a nan gida za a ci gaba da amfani da shi. Amma sai ka tsaro shi ta ake kokarin gina sababbin matatun man, saboda mu samu waɗanda za su tace abin da muke bukata har ma mu sai da abin da rara. To shi wannan sabon ko da ke bai tsamani ma na ji
tambayar wai
kamar ya ce
wai an ce
wata uku,
wata uku an yi alkawari amma su har yanzu ba su ga komai ba, wani tabba mai wai a lokacin yakin neman zabe da sauransu.
To lokacin yakin neman zabe alkawarukan da aka yi suna na a rubuce, bai tsamani akwai yanda aka ce cikin wata uku za a maganin matsalolin kasar gaba gabaɗaya. Domin a lokacin da ma aka yi waɗannan maganganun, lokacin da ai ga shi shugaban ƙasa bai samu duba matsalolin ma da suke ƙasa ba, sai daga baya sa'an nan aka gane yawa da kuma tari da kuma wahalhalun da suke tattare da matsalolin tattalin arzikin ƙasa. To a cikin koda dai a ce ba a yi gyara ba a kawo ƙarshen al'amura cikin wata uku ba, kada a manta babban abin da gwamnatin ta zo ta samu shi ne an zo an samu tunzuma wadda daga gidanka in zaka taka kai tafiyar minti 5 zuwa masallaci iyalinka suna dar ba suna fata Allah ya dare ka lafiya. An zo an samu kasa a lokacin da take a kullun ba yadda za a yi ai kwana 2 ko kwana 3 baka ji an ce don biya tashi ko a kasuwa ko a masallaci ko a cikin mota ba ko kuma akan titi. A cikin wannan lokacin gwamnatin nan ta alƙawari cewa za ta magance wannan abu. Yau an kawo lokacin da sai dai abin da ba za a rasa ba an fara maganin shi. To haka nan shi ma al'amarin mai waɗannan gyare-gyaren da aka yi ba kowace gwamnati bane za ta samu damar yin su a cikin lokacin da aka yi su. Sai gwamnatin da take da yi kuma ta yarda da kanta ita ce za ta yi wannan. To kuma sai aka yi sa'a al'ummar Najeriya sun yi magani sun nuna haƙuri ƙwarai da gaske ba kaɗan ba. Kuma ni a maimakon a matsayina na wanda ke aiki a wannan wuri ba zan ga cikin cewa mutane da jinjina musu ba da kuma cigaba da bada haƙuri. Alƙawari in an yi shi har ba da lokaci. To idan aka zauna ba a komi wannan shi ne ɓanna. Amma idan dai ana cigaba wanda yake kuma wannan duk wannan maganganun da aka ɗauka na cigaba ne wajen cikin alƙawarin nan. To sai a cigaba da ba gwamnati goyon baya kamar yadda shi ake ba ta goyon baya a halin yanzu. In Allah ya yarda wannan sauƙin da ake so a samu an riga an kamo hanyar shi kuma za a cimma abin da ake buƙata cikin ɗan lokaci kaɗan. Amma gyara kamar yadda kowa ya sani wahala gare shi ɓanna ce ba ta da wahala. Kuma abubuwan da aka samu a ƙasa ba ƙanana ba ne. Watakila idan shugaban ƙasa ya bayani nan da sati biyu lokacin da gwamnatin nan za ta cika shekara ɗaya watakila za a samu ƙarin bayani game da irin abubuwan da ya zo ya samu a ƙasa da kuma irin nasarorin da aka samu wanda ke waɗansu da yawa har shi ga nasarorin mu ma muna da waɗanda suka gani.
To malami na gaba gare ku.
Sunana Abdullahi ne kana zara. Tambaya ta a nan ita ce gwamnati ta ƙara kuɗin mai naira 145 ta kuma gayawa wanda suke kawo wannan mai cewa ba ta da hanyar da za ta ba su dala sai dai su je su nemo da kansu je su kawo wannan mai. A daidai lokacin da gwamnati ta faɗi wannan dala ta ƙara goran tashi to gwamnati ba ta ganin cewa idan aka tafi a haka
to yanzu kana malam kana kuma ba kanka ansa. To menene tambayarka?
Tambaya ta ita ce to idan an kawo idan sun je sun samu dalan nan gwamnati ba ta ganin cewa ƙarshe zai kuma dawowa kan talaka wannan farashin za su kuma samun dama ƙara wannan farashin mai shi ne tambaya ta.
To ni ina ganin fa bisa amsoshin da ya bayar a tambayoyin da aka yi baya ya taɓo wannan ɓangaren inda ya ce gasa zai in ana gasa za a samu sauƙi. Malam Garba ko akwai abin da za ka mai ƙari?
Abin da zan ƙari mai ƙarin bayani shi ne da yake tambayar tashi shi ne ainihin dalilin da ya sa aka samu ya zama dole a yi wannan canjin saboda samun kuɗin musaya ya zama da wahala. To kada mutane su manta ƴan kasuwa da ake ganin kamar wai za su shiga cikin biro da canji ko kuma shiga cikin lunguna duk inda suka samu dala su saya ba dole ba ne ya kasance haka nan. Ƴan kasuwa suna da waɗanda suke kasuwanci da su a ƙetare za su idan suka riga suka ƙulla aminci tsakaninsu ba dole ce sun kwashi daloli sun je sun kai ba za su je su ƙulla alƙawari tsakaninsu da abokan cinikansu na waje ce to in kuka kawo mai mu muna da motocin da za su ɗauki man nan daga inda kuka kawo shi inda kuka sauke shi ko Kalaba ne ko Lagos ko ina muna da motocin da za su ɗauka kuma muna da gidan man da za ku je ku saida. Idan kuka saida kuka samu ribar ku sai ku ba mu ladan mu kuma kuma ku je ku ɗauki wani ba dole ba ne wai sai an shigo da sai an je an kwashi daloli an kai a'a abin da ake buƙata aminci tsakanin ƴan kasuwar ƙasar nan masu sauƙin mai da kuma aminci tsakanin ƴan kasuwar ƙasashen waje masu man da za su saida. Sannan bayan ga wannan ba ko da shi ba ne mutane za su san yadda ƴan kasuwa ke
hada-hadarsu
sun fi kowa sani yawa ke hada-hadarsu. Yanzu ka ga su ƴan kasuwa su suka fara ba wani tsarin goyon baya in ka ji wanda ke kona gidan shi misali aka ce ko kuma ka ji makaho in makaho ya ce wasan jefe-jefe ya taka dutse ko
ya sa abin da ya taka
ya kamata a ce su za su ya sa abin da ya taka ɗan kasuwa masu shigo da mai shi ya kamata su fara kokawa, amma kaga mai ko haka mun ake kishigowa da shi sun sai da suke samu shi ai kuma so da yawa zaka ga ita al'amarin gala da naira duk lokacin da aka kawo wani sabon tsari ko da bai shafi mai ba sai kaga ya yi sama ya yi kasa can an jima kuma sai kaga ya dawo ya zama level.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Kuma da Allah yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email.
Zan fara ne da addu'a da Salim Muhammad Sale da Mari Yola yayi. Yace Allah kawo mana ƙarshen masu garkuwa da dan Adam a Najeriya, amin. Ba don komai nake furta wannan kalamin ba, sai don garkuwa da aka yi da wani mawaki na jihar Adamawa Ado. Da fatan Allah ya kare nan gaba, amin. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum murya Amerika. Hakika wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka na bawa wasu jihohi bashi domin biyan albashi ga ma'aikata, tabbas wannan abin yabawa ne. Daga Ismail Ahmad Yalwa Unguru jihar Yobe. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Don Allah ku bamu dama mu yi kira ga shugabannin mu na karamar hukumar Rijau su yi ma'alla su gyara wutar lantarki ta unguwar Awala. Da fatar kiran mu ya kai ga kunnuwansu. Daga Nura Sani Bena masu dinkin hannu Rijau. Ina kira ga 'yan kasuwar Najeriya cewa su tausaya wa al'ummarsu su rage farashin kayayyaki a daidai lokaci da muke tunkarin sallah duba da halin da ake ciki na ƙarancin kuɗi a hannun jama'a. Daga Asma'u matan lawan sani na kawo daura.
To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin labarai da muka kawo muku wato a taƙaice kenan.
Mun ji cewa akalla mutane 10 ne suka rasa rayukansu a wani harin ta'addanci da aka kai a arewacin Kamaru a jiya Laraba. Wannan kuna bakin wake ne da ake zargin dan kungiyar Boko Haram ne ta yi da bam din dake jikin sa a bakin kofar wani masallaci dake kasar Kamaru kauciyar Najeriya. Harin ya faru ne jim kadan bayan an sha ruwa cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Kafofin watsa labaran kasar Turkiya sun ce Ayyub Hamis ne yan sanda suka tabke wasu mutane 13 da ake zargi suna da hannu a hare-haren da aka kai filin jiragen sama da ke Istanbul wanda ya kashe mutane 42 da raunata wasu 239. An tabke mutane ne a yayin wani hari da yan sanda suka kai a wasu gurare 16 da ke birnin Istanbul. Aƙalla uku daga cikin mutane waɗanda aka kama ba 'yan Turkiya ba ne, 'yan wasu ƙasashen waje ne. Kafar yaɗa labarai ta Anadolu, mallakar gwamnatin Turkiya ta ce a birnin Izmir da ke yammacin ƙasar jami'an sun kame wasu mutane 9 da ake zargin suna da alaƙa da mayakan IS ta hanyar taimaka musu da kuɗaɗe da samo musu sabbin mayaka. A yau Alhamis, jami'an Amurka da na Iraki suka fitar da rahoton da ke cewa har-haren da ake kaiwa ta jiragen sama sun janyo mutuwar mayakan kungiyar IS 250 a ƙasar Iraki. Har-haren da aka kai sun tarwatsa kusan motocin kungiyar IS 40 a kudancin birnin na Fallujah wanda yake a hannun mayakan na IS, amma wanda a makon jiya sojan Amurka da ke jagoranci suka kwace shi.
Masu sauraro duka abin da ya so ake nan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma can anjima da dare za mu sake dawowa da izinin Allah. Kafin mu kammala shirin, bari mu taya mai sauraron mu barista Aliyu Abdullahi na Liberty Radio mun na karuwa da ya mace wacce aka sawa suna Maryam da fatan Allah ya raya. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumilita ne gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shi shirin, sai injiniyan mu Skip Sisk. Muhammad Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yan zagogona cewa karfe kusan 4:30 ne agogon Najeriya kenan Niger, Kamaru da Chadi. Lokaci ne kuma na shirin yau da gobe.